This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba sunana Hauwa Sharif tare nake da Zara Ufage da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Litinin 8 ga watan Yuli shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanin labarai
masu kiraye-kirayen da shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar zaben da ke tafe na ƙara ƙaruwa Sannan yayin da rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza ya shiga wata na tara, kungiyar gamayyar Palestine ta ce tana jiran martanin Isra'ila bayan da ta yi watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da Amurka ke marawa baya. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun 'yan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta kammala babban taron ta na 67 a Abuja babban birnin Najeriya inda aka ƙara zaben shugaban Najeriya Bola Tinubu a matsayin shugaba tare da zayyana ƙudurori da kungiyar za ta sa a gaba.
Yanzu abin da ake kokarin yi shine hanyoyi na cinikayya kamar Abidjan zuwa Lagos.
Muna kuma tafi da tattaunawa da Professor Tijjani Muhammad inda ya ce ko kusa ba a makara ba wajen samun dattawa da za su amsa sunansu na dattaɓai a shugaban Hirasu da Muhammad Ibrahim Kwari kan harkar lattuɓa rawanin sarakuna da wasu shugabannin siyasa ke yi.
Duk mutumin da ya kare mutuncinsa bai yi kwaɗayi ba, bai yi bayanaiya ba, bai dan haɗa kansa da an zo an yi wani abu ba. Wallahi wannan na tabbatar ma dole a girmama shi.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar yadda muka saba a duk safiyar Litinin za ku ji mu ɗauki da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfi Hashim Gumel. Inda a yau shirin zai duba batun ƙorafin da wasu ma'aikatan gidan kaso suka yi akan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A makon nan na iya kasancewa cike da kalubale ga shugaban Amurka Joe Biden a zaben da ke tafe inda masu kiran da ya janye daga takara ke ƙara ƙaruwa saboda yawan shekarunsa da lafiyarsa. Amma duk da haka ya zuwa yanzu Biden yana da goyon bayan abokan siyasar shi da dama duk da cewa sun amince da damuwar masu jefa ƙuri'a na jam'iyyar Democrat. Shugaban Amurka Joe Biden a jawabin da ya gabatar a jiya Lahadi yayin wani taro a wata majami'a a Philadelphia yayi magana akan nasarorin da ya samu duk da cewa masu kada ƙuri'a na nuna damuwa a game da shekarunsa da kuma ko zai iya ci gaba da shugabancin ƙasar. Waɗannan kiraye-kiraye sun biyo bayan rashin nuna ƙwazonsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan. Shugaba Biden ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ci gaba da tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Biden ya ce,
I don't think anybody is more qualified to be president or win this race than me.
Ba na jin akwai wanda ya fi cancanta ya zama shugaban ƙasa ko ya lashe zaben fiye da ni. Yayin da rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza ya shiga wata na tara a jiya Lahadi, kungiyar gamayyar Palestine ta ce tana jiran martanin Isra'ila bayan da ta yi watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da Amurka ke marawa baya. Amma a yanzu ana ci gaba da kokarin tabbatar da yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta. Hamas ta ce da farko ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Amurka ke yi da Isra'ila. Inda a da Hamas din ta tsaya tsayin daka kan bukatar da ta dade tana nema a kan Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya. A cikin watanni tara na rikicin tsakanin Isra'ila da kungiyar ta'addanci ta Hamas, Falastinawa sama da 38,000 ne suka mutu a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza ta Hamas. Rikicin da ya fara ne a ranar 7 ga watan Oktoban bara, lokacin da Hamas da ƙawayenta suka kutsa kan iyakar Isra'ila, inda suka kashe mutane 1,200 galibi fararen hula tare da yin garkuwa da wasu 250. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun ƴan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fitta gwani na ƙasar. Hasashen mai cike da ban mamaki ya sanya jam'iyyun ƙawancen shugaba Emmanuel Macron a matsayi na biyu. Rashin rinjaye ga kowace jam'iyya ya jefa Faransa cikin rudanin siyasa da tattalin arziki. Ana dai sa ran samun sakamakon ƙarshe da safiyar yau Litinin a zaben da aka gudanar kafin wa'adin zaben da babu tabbas kan yadda zai kaya. Shugaban da ba shi da farin jini ya rasa ikon majalisar a cewar hasashen da aka yi. Jam'iyyar Marine Le Pen ta ƙara yawan kujerun da take da su a majalisar dokokin ƙasar. Yanzu haka Faransa na fuskantar yiwuwar share makonni ana tafka siyasa domin tantance wanda zai zama prime minister da kuma wanda zai jagoranci majalisar dokokin ƙasar. Ana sa ran Macron ne zai ci gaba da jagorancin ƙasar tare da prime minister ne adawa da galibin manufofinsa na cikin gida ne.
An jima kaɗan Zarawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu je ga batun babban taron kungiyar ECOWAS karo na 67 da aka kammala a birnin Abuja babban birnin Najeriya, inda aka sake zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kungiyar na wani sabon wa'adi da kuma amincewa da kafa rundunar ko ta kwana da za ta yaƙi ta'addanci da kuma tsara takardun kuɗi na bai ɗaya wato ECO. Ministan hulɗa da ƙasashen wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tugga ya yi wa wakilin mu Umar Faruk Musa cikakken bayani bayan kammala taron.
Rundunar tsaro tun ma kafin a zaɓi shi shugaba Tinubu da aka zauna a ɗakin taro ana muhawara ya jaddada cewa Najeriya ta yanke hukuncin cewa za ta ƙara tallafawa ECOWAS da kuɗaɗen shiga. Kuma da a baya akwai kusan kuɗaɗen da Najeriya ta ɗan rage bayarwa wa ECOWAS saboda ta ce sai an yi wa ita ECOWAS ɗangaren bahul domin a tabbatar da cewa ana kashe wannan kuɗaɗe ta hanya mai kyau. Saboda haka alhamdulillahi an samu ci gaba, an yi wannan ɗangaren bahul kuma Najeriya ta amince, ma'ana kuma za a yi amfani da wannan kuɗaɗe domin ya zama na an samu wannan runduna ta tsaro domin yaki da 'yan ta'adda da suka addabi yankin ECOWAS. Sannan kan maganan kuɗi na bai ɗaya, dama ana tafiya ne abin daki-daki. Yanzu abin da ake ƙoƙarin yi shine hanyoyi na cinikayya kamar Abidjan zuwa Lagos da wasu makamantansu ya kasance checkpoint da ake yi a su kuma an cire su baki da an samu wannan amincewa. To amma dama sai kowace ƙasa ta yi gyare-gyare na tattalin arzikinta kafin a shiga wannan haɗaka. So ana kan hanya.
To a daidai lokacin da kuke gabatar da wannan taron da waɗannan ƙudurorin, an samu bayani da ya fito daga Yamai cewa shugabannin ƙasashen nan guda uku da suka kyamaci ECOWAS suka ce sun fice, sun ƙara jaddada cewa ba gudu ba ja da baya, su ba za su dawo su shiga wannan ƙungiyar ba. Me ake ciki dangane da wannan ficewar tasu?
Babu tilas a zama a cikin ECOWAS, amma abinda ECOWAS dama take ci gaba da nanatawa shine kofa na buɗe wa wannan sauran ƙasashe guda uku da suka ce sun fita su dawo cikin ƴan uwansu. Domin dama ka'idojin ECOWAS da dokokinta, in ƙasa ta ce ta fita sai an ba ta shekara ɗaya tukuna sannan a tabbatar da tan nata. Wala Allah su duba su ga cewa sun canza shawara, shi yasa dama ake ba da shekara ɗaya. Banda haka kuma a haka ɗin ma duk da cewa sun yi wannan ƙawance na ƙasashe uku, a cikin ECOWAS ɗin ma dama akwai ƙungiyoyi, akwai ƙawance na ƙasashe daban-daban. Misali kaga akwai Mano River yana nan na wasu ƙasashe ne da suka haɗu a cikin ECOWAS. Su mambobi ne na ECOWAS kuma suna da nasu ƙungiyar daban. Don haka su ma wannan in sun ga dama ba laifi a ce sun yi wannan haɗakan, sannan kuma da haka suna cikin ECOWAS. Domin dai kan ita ECOWAS ko a wannan taron mun ƙara jaddada cewa mu ba za mu fasa tallafa musu ba ta fannin yaƙi da ta'addanci da wasu hanyoyi ma, tunda ai ECOWAS ƙungiya ce ta al'umma. Shi yasa aka ce community, ba wai ƙasashe ba, al'umman yankin Afirka ta yamma ne.
Ambassador Yusuf Tugga kenan, ministan hulɗa da ƙasashen waje na Najeriya, a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ministan ma'aikatar fashin wajen Najeriya kenan Ambassador Yusuf Tuga a hirarsa da Umar Faruk Musa bayan kammala babban taron kungiyar ECOWAS. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sake sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Yan uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Yo-jun tace atisayen soji da Koriya ta Kudu ta yi a baya-bayan nan a kusa da kan iyakar kasashen biyu ya wuce gona da iri a cewar wani rahoto daga kafar yaɗa labaran kasar ta KCNA a yau Litinin. Kim Yo-jun ta kuma zargi shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da haifar da tarzoma a zirin Koriya domin kawar da hankalin jama'a daga rashin tabbaka komai a harkokin siyasar cikin gida ta kasar. Ta kuma gabatar da wata takardar koke mai cike da sa hannun mutane sama da miliyan 1 ta yanar gizo tana neman a tsige Yoon. Kim tace idan har Koriya ta Arewa ta yanke hukuncin cewa an keta hurumunta nan take dakarunta za su mayar da martani kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. Sojojin Koriya ta Kudu sun dawo da yin atisayen harba makamai masu linzami a kusa da iyakar tekun yammacin kasar a ƙarshen watan Yuni, karon farko kenan tun shekarar 2018. A farkon watan nan ne za a rantsar da sabon zababban shugaban Iran Masoud Pezeshkian a gaban majalisar dokokin kasar a matsayin shugaban Jamhuriyar Musulunci ta Iran na tara, kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bada rahoton cewar za a gudanar da bikin rantsar da shugaban kasar a ranakun 4 ko 5 ga watan Agusta. Za a baiwa sabon zababban shugaban kasar kwanaki 15 ya gabatar da ministocinsa ga majalisar dokokin kasar. Sababbin zababbin shugabannin za su yi rantsuwa a gaban majalisar dokokin kasar aiki a hukumance. Za a gudanar da bikin rantsuwar ne bayan da zababban shugaban kasar ya samu amincewa a hukumance daga jagoran juyin juya halin musuluncin kasar. A ranar Juma'ar da ta gabata ne Pezeshkian ya lashe zaben da aka gudanar inda ya tayar da Sa'id Jalili mai ra'ayin riƙau domin maye gurbin shugaba Ibrahim Raisi wanda ya mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu a watan Mayu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lalla yanzu kuma sai wata hira da wakilin mu a kanan Najeriya Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Professor Tijjani Muhammad kan muhimmancin dattako a tsakanin iyayen ƙasa dangane da sabatta sauken da wasu shugabannin siyasa ke yi da raunin sarakuna.
Duk wanda yace shi dattijo ne to kai kudi abin da yake cutar har su sarakunan yanzu ake musu abin da suke kudin su ke sarki Ado wannan Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba. General Ibrahim ba da masu yi ba bangi da shi ya taba gaya min da bakin sa muka za 1996 yace nace me nace wanda sarki ka tafi gino ma yace sarki a yace bai taba tambaya ta mana abu har na gama shekara ta 8 yace ya taba zuwa wajen mu mun dauka ma kuka sai kawo sai shi a waɗansu sarakuna ne suka ce suna cin halin kaka na kai to Allah shi ne suka turo suka sa shi ne yake cewa ce yace Allah ya dade dan sarki banda kai yace mu ba ma bukata an taba na taba tambaye su kuma ya tabbatar mun daga Allah sai shi sai ni nace ya an ce General Sani Abacha yana shigo ya taba ba don su kudi a kawo check yace an yi haka nace da ya nemo ta bukata kake yi kake ba shi hadin kai sai aka ce an gama bincike ka san gwamnati tana da labarin kuma ce kudin ma ba sa sa email council ba account na masarauta ba sai aka zo aka ce ina kudin nan kudin turawa ma yana sai ce a je alkuki ya bada kudi shi ku je alkuki na daki na za ku ga saman alkuki za ku ga wata ambulance ku dauko ambulance din ta yi kura ana fitowa kudin sai ya ce gashi ana zuwa sai a ga check din ne shekara wajen 5 ko 6 bayan an bashi
shi a rufe
bai taba shi ba bai kai banki ba kuma bai ci amkwali ko suna sai ya ce ga kudin suna ai da an ba ma taba yin wannan kai ka san cewa sarki Ado dan kana mutuncin baya cin kudin Emirate Council a albashinsa abincinsa da kudin sa yake si to sarakunan da ba su da kudi kuma sarki Ado duk zaben da ake yi zai ta cewa mutane amma ba taba ganin yazo wajen zai zo wajen zaben amma baya zaba ko wace jami'a baya zaba ko wace jami'a to ka zo yin sarakuna da ake zuwa ake amfani da su kuma sannan wanda ya amfani da kai ya baka kudi ko yayi kaza ka goyi bayan sa kuma yau ka wayi gari ya hau kuma kace zaka yi sabai ai ka san ka mandule cire ka an ce duk wanda ya ci ladan kuturu zai masa aski to kuma ba sa cin ladan su iyayen masarakuna ne yanzu ko cin ladan suke to in kuma sun cin ladan ku to dole sai masa aski abu na karshe shine sarakunan da suna da diplomasiya suna diplomasiya lokacin da aka samu rikici da Abduba yaro Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kaga yanzu sun zama namuli tunda yaga tsarin siyasa ta 1973 da ta zo da shi to sai ya zama yana yayin shanadi na diplomasiya duk shugaban da Allah ya bashi gwamna sai tun daga rikicin da aka yi da shi da rini sai ya kaura kai sai aka wayi gari rini ma da suka yi masa wannan ya zo ne ma alfarma da Allah na dan uwansa daga cirimi sai ya naka ana cewa fadawa suna yace dan mu ne
Prof yanzu waɗannan ɗabi'u idan sarakunan mu na yanzu suka dawo da su martaba su za ta dawo
sai ta dawo duk wanda ya kare mutuncin sa dole a girmama shi duk mutumin da ya kare mutuncin sa bai yi kwaɗayi ba bai yi na bayanaiya ba bai dan hada kansa da an zo an yi wani abu ba wallahi wannan na tabbatar ma dole a girmama shi
Professor Tijjani Muhammad kenan a hirarsa da Muhammad Ibrahim Kwari kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka da sadda aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma lokacin ne da za a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara duba korafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku ji mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu jami'an hukumar gidajen yarin Najeriya da yake kira ma'aikatan hukumar gyaran hali da ke cewa suna rayuwa hannu baka hannu ƙwarya da rashin ingancin albashinsu in an kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Kazalika ma'aikatan sun ce mai uwa a murhu ne kawai yake samun ƙarin girma kuma koda mutum ya cancanta tare da lashe jarabawa. Wasu daga ma'aikatan da suka shigo shirin na ciki da gaskiya na dab da yin ritaya bayan shawo fiye da shekaru 30 suna aiki hakanan sun kunshi ajin manya da kuma na ƙananan ma'aikata sai dai shirin ya sake sunayensu saboda tsaro ba dan tsoro ba
wato babu barka haka
yawa barka dai
baba na samu labari cewa ma'aikatar da kuje aiki kamar akwai wata matsaloli haka mu dauka daga nan Abuja har zuwa inda kake yanzu to ba sani ba ko zaka dai mana bayani wani irin matsaloli kuke fama da shi a wannan ma'aikata naku
eh to matsalolin dai na daya wanda muka fama da shi shine kaman karancin albashi da kuma wasu entitlement namu wanda ya kamata a biya mu ba a biya mu
wasu haƙƙoƙin
da ya kamata to yanzu kaga kaman lokacin da aka biya su police harmonization da sauransu an ce aka yi harmonizing har da mu duka amma har yau babu yanzu salarin da police suke karɓa inspector kawai yana karɓa kusan 180 ko zuwa sama amma mu har yanzu bai wuce 70 ba
to baba kafin mu dan yi gaba bari mu dan tsaya mu dan yi wata tambaya anan an ce za a yi harmonization tsakanin ku da yan sanda da sauransu daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci aka yi wannan harmonization din kuma daga wani lokaci zuwa wani lokaci misali kamar sauran ku su yan sanda suka fara karban wannan
a kalla dai zai kai wata irin 6-5 runda ya wuce to yanzu aka fara wannan din to amma har yanzu shiru muke ji sai dai a dinga mana maganganu a za a samu sati mai zuwa a za a samu wannan wata za a samu wancan wata har yau shiru ba maganan din
to yanzu ba bari mu dan yi wata tambaya misali me sauraro zai san cewa wannan ma'aikata naku na hukumar gyaran hali wanda suke Najeriya gaba daya mu dauka kamar mai karancin igiya mu dauka daga igiya biyu ko daya ko uku zuwa anini daya ko biyu ko uku nawa ne albashin su misali mu dauka daga kan mai igiya uku haka
eh to mai igiya uku dai a gani na ko da shike mun wuce nan amma ba zai wuce daukan 40,000 ba ko 40 dai igiya mai SP yake nan gaba da igiya uku shi ne yake karban 43 ko da 4
har yanzu
bambancin ma kadan ne bai wuce 2,000, 3,000 shi ne bambancin yanzu kaman akwai ran da muke ce chief PA shi ne yake gaban SPA su din kansu ba su wuce dauka 1,000 su ne suna kusan 70,000 din to sai aka margin nasu da inspector na don suna label su din su ba su kai inspector ba amma suna label daya da inspector din duka level 7 to suna dauka 70,000 to wanda ya dade a wurin ne zai dauka 73 ko 74 to iya abin to amma mai anini daya yana karban 100,000 da goma ne ko 100 da wani 12 ko 13 to bai wuce hakan nan ma duka
to yanzu ga yanayin yadda rayuwa take a yanzu yaya kuke gudanar da yanayin tafiyar ku da iyali misali yanzu kamar kai a wani mataki kake a wannan hukuma
eh a gaskiya akwai matsala kuma akwai wahala saboda zaka samu yawancin mu muna da iyalai wani mata biyu wani yara uku hudu suna makaranta to abunda zaka samu ka bawa yara su biya makaranta da abunda zaka ciyar da gidan ma matsala ne sosai saboda haka irin wannan abubuwa shi ne ya tattare da mu zaka gani jikinmu ma yana dan sanyi a wannan aiki don duk aikin da kake yi kuna aiki da wasu yan uwanku kaji an kara wa yan uwanku na wani fanni daban wanda kuna karkashin abun karkashin lema daya sannan kudin ba a kara muku ba dole jikinku zai mutu to da ana mana haka da ganda komai zai tafi daidai in gwamnatin ta canja ta zo tana kara mana yadda ya kamata abinda ya kamata ba mu to ba wanda zai kuka wannan abu
to yanzu duba da wannan hali da kuke ciki mu aje bangaren albashi nan jefe guda to ya ake kuma bangaren karin girma misali tunda anan an ce ana taka haye bangaren karin girma ba
bangaren karin girma ma akwai matsala wannan matsalan shine za a kira mu gaba daya mu je interview in mun je interview akan za a kara mana girma sai mu zo abunda kuma muka rubuta a interview din abunda ma muka sani ne yawancin mu kowa ya aza akan cewa shikenan ba wani abu sai daga baya sai mu zo mu je a ba mu samu ba don ma abunda yafi ba mu mamaki mu da muka dade muka kai wuya diu a interview din mu inspectors din da sauran sai a dauki wa'anda suna bayan mu wasu chief PA saboda suna da hanya suna da manya suna da komai sai kaga an daura su akan mu a zuwa ba su aninai wa'anda za su zo jiya ba su aninai mu da muka dade shekara da shekaru muna zaune a hakan din sai a ce a'a mu sake zuwa gobe mu zo GP mu zo gatsan watanni yanzu wani shekara 5-6-7 yana kan zuwa amma har yanzu shiru
kakakin hukumar gyaran hali Abubakar Umar yayi dogon sharhi da ke nuna kaman ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kawo musu tarnaƙi ba kazalika ya ba shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma don hakan yake tallafa wa albashin su.
Farko batun albashin kasan duniyar nan abu ba isa mutum ko ba gaskiya ba, amma albashin gurgudu ya isa wanda ke cewa kowa zai murna da shi. Dan mun da muka jima shi a cikin mun sabon da muke kada. Kuma yanzu na zuwan gungun gwamnati din ko ba gaskiya ba, Petrolia Ambia. Kula da shaba da wasu jarjariya kan albashi ne idan shi alhamdulillah, amma ka san cewa in adam ba ka da zaka ba shi abin da yake yi shi, kuma ina fata ka san da cewa
abin da ya sauka kenan a wannan makon. Sai a biyo mako mai zuwa inda za mu daura da jin ƙorafin ma'aikatan har ma da cigaban martanin karkashin hukumar gyaran hali. Yanzu amaradin Lado Salisu Garba da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Mr. Phil Hashin kuma yake cewa mu kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga gabata ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
A makon nan na iya kasancewa cike da kalubale ga shugaban Amurka Joe Biden a zaben da ke tafe, inda masu kiran da ya janye daga takara ke kara karuwa saboda yawan shekarunsa da lafiyarsa. Amma duk da haka ya zuwa yanzu Biden yana da goyon bayan abokan siyasar shi da dama, duk da cewa sun amince da damuwar masu jefa kuri'a na jam'iyyar Democrat. Waɗannan kiraye-kiraye sun biyo bayan rashin nuna ƙwazonsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan. Shugaba Biden ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ci gaba da tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Yayin da rikicin Isra'ila da Hamas a Gaza ya shiga wata na tara a jiya Lahadi, ƙungiyar gamayyar Falastini ta ce tana jiran martanin Isra'ila bayan da ta watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da Amurka ke marawa baya. A cikin watanni tara na rikicin tsakanin Isra'ila da ƙungiyar ta'addanci ta Hamas, Falastinawa sama da 38,000 ne suka mutu a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza ta Hamas. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun ɗan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fitta gwani na ƙasar.
To ma tsaro da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Zarawa Fage da tafiya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu mai Charleston. Hawa Sharifu muku fata alheri daga nan Washington DC. Sai an jima muku.